نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا أمجلسين قوم شادوا cikin majalisin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau insha Allah zamu tashi aya ta 10 a cikin suratul luqman, amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo. Wani yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya saka wa malam da alkhairi ya jikan iyayen mu gaba daya. Dan Allah malam mata ce ta yi aure sai ba zama mijin sana'ar sa satani ko sai da kayan sata, har ma yan sanda da sauran jami'an tsaro sukan kama shi. Sannan baya sallah baya azumi, ta tafi gidansu sai aka yi musu sulhu, aka rubuta takarda kan cewa zai nemi sana'ar yi ya kuma dinga sallah da sauran farillai. Ta koma amma abun bai gyaru ba, shin ya halatta ta nemi saki ba ƴaƴa a tsakaninsu? Nagode. Wato sharadin zaman aure, zamantakewar aure, shine za a iya tsayar da hukuncin Allah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce in zanna an yuqima hududallah, idan suka san cewar suka sakankance cewa za su tsayar da wato hukuma a iyakokin Allah. Saboda haka sharadin zama a cikin rayuwar aure a san cewa za a tsayar da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala kuma ya ce wala ta'dhuluhunna an ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واتو الله تعالى يهنا متن أجزاء قهشي أبند أكباما متن سداكي سي إدن دي سنزود الفاشا بيننا. واتو إن تزود الفاشا بيننا تو بازي يو أجزاء بدا زما دي إتبا. تو حك ذلك مجين إدن يزمان توشي ورينا زوني أجزاء الفاشا بيننا مسمى kasancewar baya sallah baya azumi. Wannan rashin sallah da rashin azumi ai barin addini ne a wajen waɗansu malamai. Mutumin da baya sallah da shi da kafiri duk ɗaya ne, kamar yadda yake a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Saboda haka wannan, sannan kuma ga ciyar da ita daga haram da yake, tunda sana'ar sa sata ce da sayar da kayan sata. To amma ba za a gaggauta barin su ba, yanda aka yi musu sulhu ya dauki alƙawarin cewa zai samu sana'ar yi, sannan kuma zai rinka sallah da azumi. Wannan yayi daidai wannan sulhu da aka yi musu. To amma da ya zamanto ya warware ya koma akan wannan sulhu, to lallai ta tsaya ta nemi a san yadda wato za a yi idan dai har wato ba zai shiryu ba. To rabuwa ita ce ta ayyana, ba wai ta fi alheri ba, ita ce ta ayyana. Dole ya rabu da ita, dole a raba auren nan dan saboda ci gaba da zama da shi halaka ne gare ta. Kuma musamman ba su yi zurriya ba, ba su haɗa zurriya ba, wannan shi ne sai ta nemi mafita ta hanyar ta kai maganar wajen waliyanta. Idan kuma ya gagara sai ta kai wajen wato sai ta kai kotu ko gaban fadar sarki domin a shiga cikin magana. Sannan wannan ya ce menene ingancin hadisin da ke cewa annabi Hudu yana kera jirgin ruwa, mutanensa suna sace kayan aiki, sai ya kai kuka ga Allah, sai Allah ta'ala ya saka shi ya yi laya guda hudu da sunan Abubakar, Umar, Usman, Aliyu, ya saka a kowace kusurwa duk wanda ya zo sai ya mutu. Wannan tatsuniya ce. saboda na farko dai annabi Hudu ba shine yake ya sassaka jirgin ruwa ba annabi Nuhu ne ya sassaka jirgin ruwa sannan kuma duk wani hadisi da zai zo da kaji an ce akwai da kaji an ambaci laya to wannan hadisi bane ba ingantacce bane abinda kawai zaka samu akan laya daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda yake inkarin wannan laya din man allaqa tamima fala atamma Allahu la wanda ya raya wanda ya race laya to kada Allah ya cika masa burin sa akwai wannan mugunyar addu'a da ta zo akan race laya saboda haka wannan hadisi ba ma ya bukatar kai bincike a cikin littafin hadisi domin ka tsaya ka san hukuncin sa wannan alamomin wato ƙarya alamomin kirkira tan abayyana take a cikin sa akwai hadisi wanda suke daga kaji su zaka san cewa waɗannan ba zai yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade su ba saboda sun ci karo da abin da yake sananne daga alqur'ani da ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace yawa malan dan Allah ina da tambaya akan sallah ne idan mutum zai tafi sujada me ake so ya fara zuwa ƙasa hannunsa ne ko kuwa gwiwarsa ce Allah ya samu dace abin da yafi inganci shine wato hannunsa zai fara zuwa ƙasa yayin da zai yi sujada kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu hannunsa shi wannan shine yafi inganci idan kuma zai dago gwiwarsa ita zata fara dagowa ba hannunsa ba sannan ya dago akan gwiwarsa kamar yanda waɗansu riwayoyin hadisin Wa'il ibn Hujr suka nuna wanda yafi inganci shine wannan riwayar hadisin Ibn Umar da kuma kutankucin sa daga Abu Huraira radiyallahu anil jami' to waɗannan sune tambayoyi da aka rubuto muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mun amsa daidai abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka samu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah amin bismillahir rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
نعم الله جل وعلا يتي خلق السماوات بغير عمد ترونها الله يهلكي سمي باتاره da ginshikai da kuke ganin su ba wa alqa fil ardi rawasi kuma ya kafa duwar wasu turaku a cikin kasa وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيدَ بِكُمْ يَكَفَّ دُوَرَ وَصُو وَتُ تُرَاكُ دُوَرَ وَصُو تَبَّتَتُ مَاسُ كَمَا تِرْكِ a cikin kasa antamida bikum dan kada kasa tayi tangal tangal da ku ko dan kada tayi motsi da ku وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ya yada a cikin kasa ya watsa a cikin ta daga dukkan dabbobi masu tafiya wato imma akan kafafu biyu ko akan kafafu hudu ko akan cikkunan su wa anzalna minas samaa'i ma'a kuma muka saukar da ruwa daga sama fa anbatna fiha min kulli zawjin karim sai muka tsirar muka fitar a cikin kasa daga dukkan jinkan wato nau'i daga dukkan nau'i wanda yake kyakkyawa mai kayatarwa to Allah yace hadha khalqullah wannan halittar Allah ce fa aruni madha khalaqal ladina min duni kununa mun dan haka kununa mun abinda wadanda suke ba shi ba suka halitta bal zalimuna fi dalalin mubin bari su dai azzalime masu shirka suna cikin bayyanannan bata wato yayin da Allah yace wa huwa al-azizul hakim shi Allah shine buwaye shine ubangiji wanda yake mabuwayi kuma mai hikima to sai bayyana buwayarsa da hikimarsa domin dama kana sanin Allah ne a cikin sifofinsa da ayyukansa daga halittar Allah zaka san sifofinsa na kamala to sai ya wannan aya sai ta bayyana mana abinda zai nuna mana izzar Allah da hikimarsa aya ta farko shine halittar sama ba tare da ginshikai ba al-amad jam'u amud ginshike wato babu wani ginshike wanda ya tokare kasa da kuke gani tarawnaha dinnan sai zai iya zamantowa sifa ne na wato na amad wato Allah ya halicci sama ba tare da ginshikai ba da kuke ganin su saboda haka wannan yana nuna cewar wato akwai ginshikan amma ba ku ganin su in muka dauki wannan akan cewa tarawnaha mahallinta jarra sifa ta amadin bi ghairi amadin tarawnaha ko kuma ta zamanto bi ghairi amadin tarawnaha din ta zamanto hali ne na as-sama as-samawat Allah ya halicci sammai ba tare da ginshikai ba halin kasancewar ta kuna ganin ta wato kuna ganin sama kuna ganin ginshike tare da ita babu dukkanin wannan ma'ana yana nuna bai kore cewa akwai ginshike ba bal ya tabbatar da kan cewa in ma akwai ginshiken to ba ku ganin sa saboda haka wannan ya isa wato nuna kudura ta Allah jalla wa ala ya zamanto ya rike sama din nan bata fado akan kasa ba abinda ake nufi da sama abubuwan da halittun abubuwan da Allah ya halitta a cikin sararin sama wata da taurari da rana ba wanda yake fadowa kan kasa Allah ya rike su da kudurarsa da kuma ita kanta abinda ake gani farin na sararin samaniya din sararin samaniya ba wani abu da ya tokare shi ya rike shi yanda bai fado kasa ba saboda an dai ya zamantowa ba shine zai fado ba kasa ce za ta je ta fada kan wata halittar daga cikin halittun sama amma dai Allah ya tsare ta kuma babu yanda zaka ga wannan irin inda za a yi maka surar yadda duniya take a computer yadda take tafiya a cikin sararin samaniya kaga babu abin da ya tsirike ta a tsakiya a cikin sarari take da girman sama din nan da abin da ke cikin ta haka take a cikin sarari take tafiya take linka take gudu take sukuwa a cikin sama ba abin da ya tsare ta to shine Allah ta'ala a cikin suratul hajj yake cewa wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni yake rike da sama kar ta fado akan kasa sai da izinin sa a cikin suratul fatir kuma inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai da kasa kada su gushe to kaga Allah ya ce ya rike su da wato sama ya hana ta ta fado akan kasa sai da izinin sa bi ma'ana izinin Allah al'amarin Allah shine ya rike ta to wannan al'amarin ba ku shine al'amudan da ba ku gani kuma yanzu kamar inda nazariyar physics yake nunawa nazariyar abin da yake rike da wato jukkuna masu nauyi shine gravity yanzu wata haka yake juyawa yake kewaye duniya ba wani abu wanda ya rike shi in ba kudurar Allah ba shine wannan gravity din kamar yanda zaka ga idan aka harba kumbo zai rinka juyawa yana juye duniya bai fado ba karfin da aka sa a jikin sa wanda yake muqawama yake yaki da gravity ya tsare shi a can sama to shi gravity din nan ba ganin sa kake ba amma kuma gashi nan kana jin sa kamar yadda idan ka saki abu daga kan soro dole ya fado baka ganin ba wani magnatiso ne yake kamo shi ba ba wani ba iska ce take fado da shi ba don ko ba a iska in ka sake shi a sama haka zai fado to me yasa shi zai fado amma wata ba zai fado kan duniya ba tunda shi ma ai kamar yanda yake a sama haka yake a saman duniya haka kamar yanda wata yake a saman duniya haka
wato dutse ko wani abu da kasa akan soro haka yake a saman duniya shi zai fadu amma wata ba zai fadu ba Allah ne ya rike shi to ya rike sama da dukkan abubuwan da ke cikin ta wato da al'amudi wanda ba kwa gani al'amudi akwai al'amudan amma ba kwa wani al'amude ne ba waɗanda kuke gani ba wannan ya isa ya nuna kudura akwai abu kana ganin tasirin sa amma baka ganin sa da ido wanda yake nuna maka kan cewar idanka da jinka da kanjin kanshinka da shafawarka iyakantacce ne akwai abin da akwai shi amma baka ganin sa ko ba za ka iya inkarin sa ba dan ba wanda zai yi inkarin cewa akwai abin da ya tokare sama ba ta fadowa amma kana gani baka gani amma ko ba za ka yi inkarin akwai shi ba saboda haka dan me za ka yi inkarin akwai Allah dan baka gan shi ba halitta ce ta Allah baka ganta ba amma kai imani da ita to ballantana kuma shi wanda ya halitta dan baka gan shi ba za ka yi inkarin sa wannan baka inkari ba saboda dukkan dalilai kana gani baka inkari saboda dukkan dalilai na hankali ya nuna maka samuwar sa to ballantana kuma Allah wanda dukkan dalilai na hankali sun nuna tabbatar sa jalla wa ala to aya ta farko kenan yanzu kun ga kamar abubuwan da suke yawo akwai kwanaki da aka ce wani katan dutse duwatsun da suke cikin sama ba irin duwatsun da suke nan kasa bane asteroids ake ce musu abubuwa da suka bantaro ko daga can jikin wata tauraruwa suke yawo a cikin sararin samaniya sai ka ga wani ya dunfaro duniya akwai wanda kwanaki aka ce ya dunfaro duniya girman sa yayi girman garin Texas a cikin America wanda idan da za a ce zai fado akan duniya gabaki daya America ta arewa da ta kudu gabaki daya ta gama yawo in ya fado amma Allah madaukakin wanda yazo shine mafi kusan zuwan sa zuwa kasa zuwa duniya amma Allah yake wayar da shi ga inda ya tafi nan to inna Allaha yumsiku samawati wal ardh shine yake rike da sama da kasa kan kada ta gushi yau in Allah ya so a cikin al'amarin sa abubuwan da suke tayawo a cikin sama din nan al'amarin sa tsakanin kiftawa da kiftawar ido ne lahaza shikenan sai a gama komai inda Allah zai saki zai bai rike waɗannan abubuwa da suke yawo a cikin sararin sama ba bai rike su da al'amarin sa ba da ginshiken da ya rike sama kar ta fado akan kasa da shikenan lokaci daya sai ka ga kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kamar kiftawar ido ne to aya ta biyu yace wa alqafil ardi rawasi Allah ya kafa wato duwatsu a cikin kasa waɗanda suke turaku ne wanda suke hana antami da bikum dan kada ta yi wato tambal da ku kada ta yi motsi da ku kana tafiya a kasa yanzu kaga idan kasa ta yi motsi kun ga irin abin da yake faruwa a girgizar kasa ai motsin kasa ne idan ka ji wato wataran an taba girgizar kasa a Misra lokacin muna Madina a cikin asibitocin da suke kewaye da Madina kusa da harami shine dai muka ga alama motsin wato kun san irin robar da ake sanya wa marasa lafiyar ruwa abin da ya nuna wannan abin ya faru shine aka kawai ta girgiza a cikin daki kaga babu iska ballantana kace iska ce take girgiza ta kasar ce wato amsa kuwar girgizar kasar da aka yi a Misra jubini san tafiyar sai gashi a kwalba da aka rataya ta sama tana girgidi to ballantana wanda suka yi anan inda abin ya faru ce za ka ga kasa tana tambal kamar ka duba abin da ya faru a Turkiya kwanan to wannan Allah madaukakin sarki ya hana a cikin wannan ayar ta nuna cewa duwatsu su ne Allah ya kafa su dan kada kasa ta rinka girgidi ta rinka motsi tana tambal da mu shi yasa zamu iya gini zamu iya tafiya a cikin ta yau da a ce kasan nan babu abin da ya rike ta tana tambal da mu tana mummutsawa da mu da ba zamu iya rayuwa ba ballantana har mu gini har mu kwanta a cikin ta to ni'ima ta biyu kenan wannan yana daga cikin abin da yake nuni akan kudrar Allah da hikimar Allah akwai hikima a cikin wannan tunda har yanzu ba a gama iya fahimtar yaya duwatsu suke siyi ma kasa turke ba kuma gashi din an gani an ga tsarin Allah ne amma ba a gama fahimtar wannan hikimar ba saboda haka ya tabbata kan cewa Allah shi al-Hakim ne sannan wa basa fiha min kulli dabba kuma ya watsa dukkan dabba a cikin ƙasa dabbobi daban-daban wanda a cikin su kuke samun amfani waɗansu ku hausu waɗansu ku yi ado da su waɗansu ku shano nan su waɗansu ku ci naman su nau'i daban-daban na amfani kuke yi da waɗannan dabbobi wanda Allah ya yada su a bayan ƙasa waɗansu su amfani ku waɗansu zamanto sanadiyar ajalin ku kamar sauro duk wannan yana daga cikin izzar Allah da hikimar Allah inda Allah ba azizu bane ku ce ba kwa san sauro mana a daina sauro saboda yana kashe ku yana sa muku malaria amma ina dole haka zaka rayu da shi saboda al-azizu ya hukunta kan cewa da shi zaka rayu to wannan ya nuna izzar sa to sannan kuma sai Allah ya koma ya zuwa ga yayi abinda ake ce ma a larabci al-iltifat da yana bada labarin abinda Allah yayi ne sai kuma ya zo ya jingina abin ga kansa ya ce wa anzalna minas sama'i ko muka saukar da ruwa daga sama nan sai yayi idafar da kansa saboda bayyanan ni'imar ta bayyana ta fito sosai domin a cikin wannan aiki a cikin wannan halitta na Allah na sauko da ruwa daga sama bayan hikima ta Allah jalla wa ala na yanda Allah yake azurta mutane akai-akai shekara bayan shekara ko ma sama da haka ta hanyar ruwan sama wanda yake arzikin su daga nan yake zuwa a cikin sa kuma akwai kulawar Allah da jin kansa ga halitta saboda da ruwan saman nan ba kawai mutane ne suke amfana ba dukkan halittu akan sa suke rayuwa kuma sai Allah ya ce ni'ima ta biyu daga wannan ruwan sama sai muka tsirar daga dukkan dangi dukkan nau'i kyakkyawa kullu zawj fa anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya ce az-zawj ma'anarsa as-sin nau'i daban-daban an kira shi zawj saboda kowannen sa dangi ne zaka ga biyu yake babu wani wanda yake shi kadai to kuma ya sifanta shi da al-karim wato mai kima ta gaske ai an-nafis mai tsananin kima saboda abin da ya tara na kyan launi da kuma isa matuƙa wajen amfani abubuwan da Allah yake fitarwa sakamakon ruwa kyawawan abubuwa masu launi mai kyau kaga waɗansu kawai Allah maɗaukakin sarki ya halice su ne don a gansu ai sha'awa yanzu akwai fulawoyi wanda ba kamar irin fulawar da take fitar da mai bace sunflower fulawa mai kallon rana din nan sunflower ka san tana akwai manta to akwai wata fulawar wadda take ita ba kuma wata kuma kanshi gare ta kamar ward shi ward zaka ji shi ka ji kanshin sa akwai kuma wanda yake shi kuma kawai dan launin ne kamar banafsaji purple wanda zaka ganshi shi kawai launin ne mai kyau amma ba shi da wani amfani wanda yake dan adam ya sani ba ci ake ba ba kanshi gare shi ba amma kawai dan mutum idan aka zo aka yi wanda suka san irin tsarin harkar ilimin gardening idan suka tsara maka fulawoyi kace ai ka nemo wannan fulawar idan aka shimfida maka ita sai ka ga wani abu wanda zai rinka sanya maka wani sanyi a zuci saboda ken ya isa to shine shi kan Allah ta'ala ya cifanta shi da cewa zawjin karim sannan kuma ga amfani to wannan ya nuna inaya kulawar Allah ga halitta to bayan Allah ta'ala ya ambaci waɗannan jinsin ni'imomi waɗanda yayi masu nuni akan izzarsa da kuma hikimarsa da kuma rahamarsa sai yace hadha khalqullah to wannan sune halittar Allah masu nuni wato akan cewa Allah ta'ala shine al-khaliqu ko yaushe dalilin halitta shine ɗaya daga cikin shine babban dalili akan rububiyar Allah akan samuwar Allah dan shine dalilin da ba za ka babu coge babu kwafi a cikin sa shi yasa sai Allah yace anan fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna min abinda waɗanda suke ba Allah ba wanda aka mai da su shuraka gumaka suka halitta ba shi ba wannan ita ce shi yake nuna khasiyar rububiyar Allah cewa halittar Allah akwai wani wanda ya halitta wanda za a ce ga wannan shine halittarsa irin halittar Allah shi wannan kalubale yana nan har Allah ya naka kasa fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna min abinda wanda ba Allah ba suka halitta babu ba za ka samu ba to shi yasa ma sai Allah ya ce balil zalimuna bar ma yi musu wannan tambayar dan ba za su taba kawo maka hujja ba az-zalimun masu shirka da Allah fi dalalin mubin, suna cikin batani mabayyana. Saboda haka waɗannan wanda suke cewa Allah yana da kishiya azzalimai ne, to wanda yake kwa azzalimi ba zai taɓa kawo maka hujja ba, saboda zalunci shine yake sanya shi, yake sanya abu ba a bigiransa ba. Tunda ya sanya abu ba a bigiransa ba, ya gina shi akan son zuciya kenan, ba akan ilimi ba. To shi yasa sai Allah ya sifanta su kuma da cewar tare da zaluncin su suna cikin bayyanannen bata, wato a bayyane suke kan cewa bata suke, saboda babu yadda za a yi su kawo dalili da zai tabbatar da gaskiyar, da zai tabbatar da cewar waɗanda suke bauta ma ba Allah ba suna da rabo ko suna da tarayya da Allah a cikin rububiyarsa, a cikin allantansa. Domin halitta ta Allah ce shi kadai, Allah bai hada, bai shawara da wani ba wajen yin halittarsa. Wani bai sa hannu ba, bai sa ma Allah hannu ba a cikin abubuwan da yayi na halittarsa. Domin waɗannan abubuwan da aka faɗa, babu wani abu, duk cigaban ɗan Adam, duk technology ɗin ɗan Adam, babu wani wato contribution, babu wata musahama ta ɗan Adam a cikin yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. To saboda haka shi yasa Allah yayi wannan idrabi, yace kyale su, babu hujja a gare su, su dai azzalimai suna cikin bayyanannen bata. To yayin da Allah madaukakin sarki ya tabbata wannan, ya tabbatar da dalilan wato kadaituwar Allah jalla wa ala, wanda idan har wato hikima ake nema, to babu hikima irin hikimar da ta nuna wannan, babu hikima irin hikimar da ta nuna kadaituwar Allah jalla wa ala, babu hikima irin hikimar da ta nuna abin da yake shine ainihin gaskiya. To saboda haka ba kamar irin waɗanda suke zuwa da wargin zance irin su Nadhr ibn al-Harith da sauransu, masu zuwa da waƙe-waƙe da hirace-hirace da labarurruka wanda za su ɗauki hankalin mutane ga barin tunani akan abin da yake shine hikima ta gaskiya, shine abin da zai nuna gaskiya. Duk abin da zaka gani da yake na sharholiya, to maqsudinsa ya ɗauke tunanin mutum daga zurfin tunani akan abin da zai sanya shi ya gane Allah, daga zurfin tunani akan abin da zai sa shi ya samu ingantaccen ilimi. To bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan, sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci abinda wato aka sanya sunan da sunan, aka sanya surar da sunansa, shine ya kawo kissar Luqman al-Hakim. Allah ta'ala yace:
"Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
الله تعالى يقول: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. حقيقة والله مبام لقمان حكمة. Allah ya rantsuwa akan wannan, ya kuma ya zo da qad lit tahqiq, saboda su waɗanda ake gaya musu tamkar, duk da sun san Luqman, amma tamkar an mayar da su kamar waɗanda ba su san shi bane, ko kuma suke ma inkarin akwai Luqman. Wannan saboda gaggawar su da suke wajen su ji shin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi daidai da abinda waɗanda suke da labaran su daga ahlul kitabi suke da shi, ko ko bai yi daidai ba. To sai Allah ya dauke su kamar ma za su yi inkari ne, tare da sun san Luqman din. Sai Allah ya rantsa ya ce: wallahi haqiqa mun ba ma Luqman hikma. Luqman ibn Ba'ura yana daga cikin waɗanda suka yi zamani da Annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Abinda yake mafi ingancin maganar malamai, kuma mafiya yawan malaman magabata, tun daga Ibn Abbas har irin su Mujahid da sauran malaman tafsiri suka tafi a kai, shine shi Luqman bawan Allah ne, salihi ba annabi ba, salihin bawa ne ba annabi ba, amma Allah madaukakin sarki ya bashi hikima. Waɗansu suka ce annabi ne, amma wannan an ruwaito shi daga Ikrima maulan Abdullahi ibn Abbas, kuma isnadin ma bai inganta ba, saboda akwai Jabir al-Ju'fi a cikin isnadin, shi kuma maturuki ne, ba a karɓar riwayarsa. To kuma shi ne kadai da ya zo ma da isnadi da za a iya nunawa akan ya saba maganar sauran malamai. Wannan wajibi ne wato a tsaya a nan saboda ba a tabbatar da annabci ga wani wanda yake ba annabi ba sai da dalili in ka tabbatar da annabci ga wanda yake ba annabi ba wannan sai ya tasiri akan aqidarka kai imani da wani annabi bayan kuma shi ba annabi bane ka jinganta an ga jinginta annabta ga wanda yake ba annabi ba yi ma Allah ƙarya ne saboda haka ba a tabbatar da annabci sai wanda Allah ya tabbatar da annabcin sa haka inda Allah ya ambaci annabawa kamar yanda yazo a cikin suratul nisa inna auhayna ilayk da kuma inda Allah da kuma kamar suratul an'am ulaika alladhina atainahumul hukma wan nubuwa fa in aati ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa kaga aka ambata su wadannan wanda su zo a suratul an'am da kuma cikin suratul anbiya duk ba ambaci luqman a cikin su ba saboda haka mafi aminci a cikin zance shine akan cewa ba annabi bane kuma da annabi ne Allah zai ambaci cewa ya bashi wato annabci tunda sauran annabawa in yace ya basu hikima sai ka ji ya ambata kuma cewa ya basu hukunci sai ka ji ya bashi hukunci kamar yanda ya fada akan annabi Dawud wa qatala Dawud wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu wa ataahu Allahu al-hikma wa 'allamahu mimma yasha wa ataahu Allahu al-mulka wal hikma wa ataahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha wannan abinda Allah ya sanar da shi daga abinda ya so wanda shine annabci ballantana kuma ma an ambace shi a cikin jerin gwanan annabawa to shi Luqman da Allah wato Allah madaukakin sarki yace ya bashi hikima Luqman kissarsa sananna ce wajen larabawan makka domin kamar yanda ibnu ishaq ya ruwaito a cikin sira isar suwaid ibnu samit wanda yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan banu amr bin auf ne dan wato yana daga cikin kabilar aus na madina yazo makka haji ko umra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi ya kira shi zuwa ga addinin musulunci shi suwaid sai ya ce masa la Allah abinda kake tare da shi nima kwatankwacin abinda nima nake da shi ne sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi sai ya ce majallatu luqman wato majallal luqman wato abinda luqman abinda aka tattara na hikimomin luqman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nuna min shi a'ridhu alayya ka bujiro min inji sai ya karanta masa abinda ke ciki sai ya ce abinda Allah madaukakin sarki ya bani yafi wannan alqur'ani ne wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ni to wannan ya nuna cewa sun san kissar luqman kuma sun san cewa ya kunshi hikima to idan har wani zai zo musu da abu da yake da'awar cewa labari ne wanda zai dauke hankalin su daga alqur'ani wanda suke ganin alqur'anin ba komai bane su ma illa labari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatan adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da sauransu to su ma gashi sun zo da labarurruka to sai Allah ya ce ai shi alqur'ani littafi ne mai hikima kuma idan hikima ce akwai bawan Allah salihi mai hikima wanda hikimarsa bata fita daga cikin hikimar alqur'ani ba shine luqman al-hakim wato shi ya kamata ku shigaltu da su ba zancen sharholiya ba to kun ga musamman mu yanzu a nan zamani yara yanzu wato an riga an bata tunani da lokacin yara da zancen shirme da abin da yake mai amfani da zai sanya mutum ya zurfin tunani ya sami ilimi da zai amfane shi ba anan yake ba sai dai yau ya ji yaya ball din club din kaza yau yake yau wani irin sabon style ne wani celebrity ya fito da shi musamman ga mata yau me wata actor yau wani labari tai yau me aka wace shegantaka kuma tai ai an ganta ta je shopping wani irin abu ta saya irin waɗannan labarurukan shine tattaunawa shine ilimi shine labari shine ake dauke lokaci a kansa in mutum ya dauki wayar sai kaga duk abubuwan da yake yi kenan sannan uwa uba ga abin da kuma yake sanya munafinci a cikin zuci shine waƙoƙi na sharholiya da abin da zai motsar da sha'awa amma abin da zai motsa tunani abin da zai motsa basira abin da zai sanya ka ka tsaya kai tunani kace kai aina tadhabu wai ina kuka fuskanta ni ina zaka wannan tunanin ba abin da zai sanya maka wannan tunanin babu shi to hikima ko amfanin ta kenan to shine Allah madaukakin sarki a cikin wannan surar ya kawo kissan Luqman ba dan cewar Luqman wato ya zo da wani abu wanda yake kamar na wanda yake daidai da na alqur'ani ba a'a abinda Luqman ya zo da shi yana cikin alqur'ani domin duk abubuwan da ya zo da su na wasiya sun riga sun gabata a cikin suratul isra kamar yadda zamu gani na farko dai dan ya nuna kan cewa Luqman da kuke ganin sa mai hikima har ya shahara to hikimarsa juz'i ce ta hikimar da ke cikin alqur'ani wanda wannan sura ta bude da cewa tilka ayatul kitabil hakim littafi mai hikima to ga hikimar ta Luqman Allah ya bayyana ta yace farko yace anishkur lillah mun ba ma Luqman hikima hikima shine ilimi da yake sanya abu a daidai bigiransa to Allah yace mun ba shi hikima cewar anishkur lillah kai godiya ga Allah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wanda duk yayi godiya ga Allah wanda duk yayi godiya to yayi godiya ne domin kansa wa man kafar wanda kuma ya butulce fa inna rabbi ghaniyun hamid to wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamid wanda kuma ya butulce to hakika Allah wato mawadaci ne hamid wanda ya cancanci yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba wato farkon hikima ita ce mai hikimar a ganta a jiki a ganta a tare da shi ya aiwatar da ita akan kansa saboda haka farkon hikima shine Allah ta'ala ya ce masa anishkur lillah hikima farko kenan ka gode ma Allah wanda Allah ya bashi ilimi to farkon hikima farkon amfanin ilimin da Allah ya bashi a ganshi a aikace a jikin sa shi yasa aka ce anishkur lillah shine hikima farko da Allah ya bashi yayi godiya ga Allah kafin yayi tunanin shiryar da wanin sa ya soma tunanin shiryar da kansa da tabbatar da kansa akan tafarkin godiya ga Allah kan cewa Allah ya bashi hikima domin duk wanda Allah ya bashi hikima kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wanda duk aka bashi hikima to wannan an bashi alheri mai yawa domin hikima idan aka baka ita ce za ta baka arzikin duniya da lahira domin komai za ka sashi a bigiransa to sidan haka farkon abin da wanda Allah ya bashi hikima zai yi shine ya gode ma Allah menene godiya ga Allah ya san cewa wannan daga Allah yake sannan ya yi aiki irin aikin godiya wato aikin hikimar da Allah ya bashi ya zamanto a aikace ta nuna godiyarsa ga Allah akan cewa yana bin umarnin Allah to wanda duk yayi godiya ga Allah yayi ne dan kansa domin ita fa'idar godiya ga Allah tana komawa ya zuwa ga wanda yayi godiyar ne saboda duk wanda ya zamanto mai godiya to Allah zai ta kara masa ne kari zai ta samu kari ni'ima bayan ni'ima sannan duk wanda ya zamanto mai godiya to zaka same shi ya tattara matattara dukkan kyawawan dabi'u dukkan kyawawan dabi'u suna cikin sifar mai godiya dan haka musulmi ka saba ma kanka da godiya ga Allah da godiya ga bayin Allah akan ni'ima komai kankantarta amma wanda zai rinka ganin kan cewa da me dan an gode masa ai Allah ne ya kaddara Allah ne ya ce ya yi ka san cewa Allah ne ya ce ya maka kai ka tura zuciyar ta sai maka da zaka ce Allah ne ya ce to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da cewa wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah to wanda duk yayi godiya dan kansa yayi ma wanda ko ya butulce yake gode ma ni'imar Allah to Allah shi baya ba godiyar ku ba amfanin sa zai ba shi al-ghaniyu ne mawadaci ne baya bukatar komai kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa Allah ya ce a cikin hadithul qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki shay'a da na ya ku bayina da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku sun zamanto akan zuciyar wanda yake kowa tsoron Allah ne daga cikin ku wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba inji Allah kuma yace da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su zamanto a bisa mafi fajircin zukatan wani daga cikin ku wannan ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba saboda haka ba abinda zai rage Allah da rashin godiyarka kamar yanda ba abinda zai dada Allah da godiyarka domin shi Allah shine mawada shine wadatacce da zai buƙaci wani abu bai zama Allah ba inda Allah zai buƙaci wani abu da Allah zai amfana da wani abu bai zama Allah ba ya dogara gare shi kenan ya zama to mabuƙaci shi ku Allah kamar yanda yace antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ku ku ne masu buƙatuwa ya zuwa ga Allah Allah ku shine mawadaci wanda yake abin yabo shi baya buƙatar komai kuma hamid ne shi abin yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba shi ya yabi kansa shi ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yabi kansa da kansa saboda haka baya buƙatar yabon ku abinda shi kansa Allah yayi ballantana kuma waɗanda suka fi kowa wanda suka fi komai sanin Allah sun yabe shi mala'ikun Allah almuqarrabun da annabawa da manzanni sun yabe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama za a zo ana neman ceto duk za ta tike wajensa sallallahu alaihi wasallam ya je ya fadi a gaban al'arshi Allah ya kimsa masa kalmomi na yabo da ba a taba yabon Allah da su ba har abada ya yabi Allah da wannan yabon sannan Allah ta'ala ya ce masa ya Muhammad irfa ra'sak ya Muhammad daga kanka sal tu'ta ka tambaya a baka washfa tushaffa ka nemi ceto a baka ceto ba a taba yabon Allah da wannan ba ba a taba yabon Allah da wannan ba shi Allah shine zai ga yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan wani mai majina a hanci bai ba Allah ba kazani wannan mai zai rage Allah kisa sai Allah yace wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid wanda ya butulce to Allah mawadaci ne abin yabo to kun ga fa wannan fa shine alqur'ani zai ga ya maka gaskiya yadda take baka isa kai musunta ba sai dai ka sallama in ka ji ta sai dai ka gode ma Allah kai tasbihi ga Allah wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid to sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ambata mana wato irin wato hikimomin shi Luqman Allah ta'ala yace wa qala Luqman li ibnihi ka ambata yayin da Luqman yace ma dansa wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid an karanta ta
ya mushayi qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim
an karanta ta inna ash-shirka la zulmun 'azim barakallahu 'ala rabbana ko ambata yayin da Luqman yace ma dansa nan malamai sun yi kokari su kawo sunan dansa amma Allah bai bayyana mana ba suka yace ma dansa wa huwa ya'izuhu alhali yana yi masa wa'azi ya bunayya haka Hafs ya kiranta ya karanta ta ya bunayya da fatha kuma abin Ibn Kathir ya karanta Nafi ya karanta ta ya bunayya da ka da kasra al-jumhur kuma suka karanta ta bi sukun ya bunayya ya kai dana da sigar at-tasghir ya kai dan dana wanda nake jin kanka nake jin tausayinka la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lallai ita shirka zalunci ne mai girma to wannan ya nuna mana kenan kun ga hikima abinda take hukuntawa farkon hikima ka kula da kanka shine yayi anishkur lillah sannan kuma wanda suke mafi kusanci da kai iyalinka sai yayi madan sawa'azi in Allah ya baka ilimi to kar ya zamanto wanda suka fi kowa wadatuwa ga barin iliminka sune mutanen gidanka ka sanar da su iliminka kuma shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da yin wasiya ga ɗan wato ɗan dangin sa kanana kamar Abdullahi ibn Abbas ya dora shi akan jaki yace ya gulam inni uallimuka kalima ya kai yaro zan koya maka waɗansu kalmomi haka ɗansa Hassan ya koya masa kunuti kunutul witr ya nu koya masa abinda zai rinka yi a kunutul witr daga cikin addu'o'in kunuti na witri yace ya rinka Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt har zuwa ƙarshe wato kamar wato kun san yanda mahaifi yake ga ƴaƴansa zai damu da halin da zai su shiga bayansa kamar ya bashi abin da yake wato shine zai zamanto abin da zai kula da shi a bayansa abin da zai kula da shi wato ya danka shi a hannun Allah ta ya zai danka shi a hannun Allah yace ka shirye ni cikin wanda ka shirya kai mun afuwa da bala'i daga cikin wanda kai mun afuwa daga bala'i ka jibince ni cikin wanda ka jibince su wato kamar inda yana da rai in wani abu yazo masa abinda zai roka masa kenan to sai ya koya masa wannan kun ga ya nuna muhimmancin mutum ya rinka kula da wannan addu'ar akan zuriyarsa a koya musu su yi kuma a rinka yi musu dan ko babu kai Allah ya zamanto shine waliyin su shine waliyin ka a cikin su ya shirye su cikin wanda ya shirya ya jibince su cikin wanda ya jibinta ya ba su lafiya daga bala'i cikin wanda ya ba su lafiya daga bala'i to a shahid kun ga yanda Allah ya nuna mana hikimar Luqman ya kebance dinsa da wasiya yace min yace masa yace ma dansa la tushrik billah kada kai shirka da Allah wannan bai nuna cewa dansa yana shirka ba ko kadan kamar yanda waɗansu masu tafsiri suke nunawa cewa ya hana shi yin shirka a ya hana shi yin shirka da kan cewa kada ya kuskure fada cikin shirka koda kuwa ba ai shirkar yake ba domin shirka yace ya fadi illata inna shirka la zulmun azim saboda ita shirka wannan a matsayin wato kamar ta'lil ce saboda ita shirka zunubi ce wato zalunci ne mai girma wato babu zaluncin da yake zaluncin shirka saboda zalunci shine ka hana mai haƙƙi haƙƙinsa to ita shirka ita ce take hana haƙƙin Allah haƙƙi take hana Allah haƙƙinsa saboda Allah haƙƙinsa shine ka bauta masa ba kai tarayya da shi a cikin komai ba kamar yanda yazo a hadisin Mu'adh saboda haka idan kai shirka ka hana Allah haƙƙinsa wato idan kai shirka wato shirka dangane da Allah kamar kana da kudin marayu ne ka hada maraya ka hana maraya kudin sa ka cinye kudin maraya wanda ya cinye kudin maraya mai Allah ta'ala yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wutabalbal din nan da Hausa suke fada suke ci to wannan maraya kenan kaima to shi kuma Allah in kai shirka kamar abran da yake nasa shi kadai ka dauko ka kwace ka ba ma wani to shi yasa yake azzur wato zalunci wanda yake mai girma shi yasa mu guji shirka wannan magana ce ta shi Luqman ba maganar Allah bace sabanin waɗansu masu tafsiri da suke cewa inna shirka la zulmun azim Allah ne yake faɗa baya daga cikin jinsin wasiyar Luqman dalili wannan wasiya ce ta Luqman shine ya faɗa Allah yake hikayar abin da ya faɗa saboda a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud a cikin sahihain riwayar Bukhari cewa yayin da Allah ta'ala ya saukar da alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne suke da aminci sai sahabbai wannan abin ya tsananta a gare su suka ce ya rasulullah waye a cikinmu wanda bai yi zalunci ba wane ne wanda bai zalunci kansa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahu laysa bidhak wannan ba shi bane laysa billadhi taqulun ba wanda kuke fada bane alam tasma'u ila qawli luqman libni ba ku ji maganar luqman fadin luqman ga dan sa ba kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangana cewa wannan maganar luqman ce ga dan sa yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce mai girma to sannan Allah ta'ala yace
wa wasayna al insana bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
نعم الله تعالى يتي وصينا الإنسان بوالدي من يوصية واتو من دوكر من يؤمرني واندا أمرني دمك كرفا فاشي كما يرون أمرنون واندا ذي يوصية نبر الدنيا من يما متون أمرني بوالديه دا إيا ينسى واتو أكن واتو كوتا تامسو دا نيمان يرجسو حملته أمه وصى واتو شيء ورقن أدم ta dauke shi a cikin ta wahnan ala wahni tashi wato a cikin rauni akan rauni wato ta zauna ta dauke shi cikin rauni kan rauni wa fisaluhu fi amay kuma yayansa wato shayar da shi har ya zuwa ga yaye fi amayn a cikin shekaru biyu ne anishkur li wali walidai to wannan shine wasiya anishkur li kayi godiya a gare ni wali walidai kuma kayi godiya ga iyayenka su biyu ilayyal masir makoma ya zuwa gare ni take ni kadai wani tace wasiya ta wasiyar da ya ta biyu da ya masa bayan na hani ga shirka sai kuma ya umarce shi da wato ya masa wasiya ta musamman da iyaye domin su ne bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai haƙƙin iyaye shine babban hanki wanda duk ya butulce ma iyayensa to wannan tabbas butuli ne a rayuwa ba zai taba gode ma wani ba a rayuwarsa ko ya gode ma wani sai dai dan maslahar kansa ba dan cewar shi mutun ne wanda yake mai godiya ba mai sanin haƙi ba domin duk wanda ya butulce ma iyayensa to ka taba tsammanin cewa dan za ka ga halacci daga gare shi ka tsaya ka duba halin mutun tare da mahaifansa idan ya kasance mai nagarta mai kyautatawa mai godiya a gare su to wannan tabbas dan halal ne zai zamanto mai godiya ga dukkan halittar Allah to shi yasa wasiya ta farko wajen kula da haƙƙin halittar Allah shine wasiya da iyaye Allah ya bayyana muhimmancin su da cewa uwarsa ta dauke shi rauni akan nauyi wato goyen cikin sa kun ga goyen ciki ya hada abubuwa guda biyu na farko daukan cikin kamar yanda yazo a cikin suratul a'raf falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi yayin da wato mijinta yayin da uba ya sadu da mahaifiya hamalat hamlan khafifa sai ta dauki dan nauyi dan kankani shine daukan ciki famarrat bihi ta tafi tana goyen cikin falamma athqalat da cikin yayi nauyi to shine kuma nan sai Allah ya fadi yanda halinta yake yayin da take goyen cikin wahnan ala wahni tayi rauni akan rauni rauni wato bata gushe ba tana cikin rauni raunin yana karuwa rauni akan rauni bi ma'ana raunin ta yayin farkon daukan cikin ba rauni ne mai tsanani ba tunda Allah ya kira shi hamlan khafifa har sai da yayi nauyi tukuna sannan nauyin ya zamanto mai tsawo to sannan kuma a cikin suratul ahqaf yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ta dauke shi a cikin abinki kuma ta sauke cikin ta haifar kurhan a cikin tilas da wahala da tsanani na abinki da tsananin abinki to kun ga abubuwa guda uku kenan aka ambata daukan ciki da goyen ciki da haihuwa wannan shine uwa ita ce uwa a alqur'ani a bisa wannan ne malaman musulmi suka ce hayar mahaifa bata halatta ba hayar mahaifa abinda ake ce ma surrogate mother surrogation bai halatta ba menene surrogation mutum ne yana da matansa guda biyu mutum yana da matarsa guda biyu daya tana iya daukan ciki tai goyen ciki ta haihu daya ba ta iya daukan ciki amma za ta iya goyen ciki sai a dauko kwan ita mai daukan ciki din mai lafiyayyen da kwan shi da maniyin shi uban shi mai gidan a hada in ya kai wata munzali sai a sa shi a cikin mahaifar ita wadda ba ta haihuwar amma za ta iya goyen ciki sai ta zamanto ta yi goyen ciki da wanda yake ba daga jikinta ba amma ta goya shi in ta haihu kaga ta sai a ce ta samu da ai ba zina akai ba daga daga abin da yake na ainihin mijinta ne to malamai suka ce bai halatta ba wannan surar da take ma mafi kusanci da dan tsabta tsabta kenan akwai wanda suke ciniki suke bada hayar mahaifarsu mace ce wanda za ta ce to ga mahaifarta za ta bayar haya a zo a sanya ciki a ciki ta goya shi ta haife shi idan ta haife shi sai ta danka musu ga danku nan wanda kuka yi da maniyin mijin naki da kuma kon naki gashin na baku danku to sai yanzu aka zo ana ta rigima irin waɗannan wanda suka biya kuɗin haya aka ba su kuɗin haya aka kwace din daga baya sai ta ce ai wannan danta ne ita ta goya shi ita ta sha wahalar ita ta dauke shi wahanan alawa ne kuma ta haife shi kurhan saboda haka danta ne to duk saboda yanzu ana akwai cases da dama wanda yake a kotuna a kasashen turai da suke yin wannan to musulunci diya dotsa wannan hanya ba a yi haramun to ɗaya daga cikin hujjojin malamai shine abin da ya zo a wannan ayar cewa hamalatu ummuhu wahnan ala wahan in aka hada da ta suratul a'rab da ta suratul ahqab sai ya tabbatar mana da cewa abubuwa guda uku din nan su ake nema a uwa daukan ciki goyen ciki da haihuwa yanzu wanda ta zamanto cewa an dasa mata ciki ita bata dauki cikin ba amma tayi goyo tayi haihu tayi goyen ciki tayi haihuwa to me tana da kashi biyu cikin uku na uwa uwa za ta iya juz'antuwa za a iya rarraba uwa a ce ga rabin uwa ga uwa cikakka ga sulusun uwa ga sulusani na uwa ba zai yi ba saboda wannan ishtibahin sai aka toshe wannan hanya saboda haka koda abu science ya nuna zai yi to akwai shari'a kuma to saboda sha'anin nasaba da sha'anin raban gado yana da alaka da wacece uwa shi yasa sai aka toshe wannan hanyar hanyoyi guda bakwai wanda ake na invite IVF in vitro fertilization hanyoyi guda bakwai ne wanda ake yi wanda malaman musulunci a taron su na Rabita shekaru kusan wajen kusan 30 da suka wuce suka duba wannan taron suka ce a cikin hanyoyin nan guda bakwai hanya ɗaya ce ta halatta a ɗauko maniyin uba a ɗauko ƙwan uwa a sa shi a cikin kwalaba idan ya zamanto ya fara hayayyafa ya fara canzawa a ɗauka a mayar da shi cikin ita matar ita uwar wanda aka ɗauko ƙwanta ta goyen cikin ta haihu saboda haka cikin ta ne da ta ɗauka goyen cikinta ne da ta yi haihuwarta ne da ta yi uwa ce ita 100%. In ba wannan ba duk sauran hanyoyi da ake suka ce haramun ne. To wannan ya wajaba ne maganar saboda na samu waɗansu mutane suna tambaya akan wannan suna tunanin su yi irin wannan. To wannan shine bayanin hukunci a guji abin da yake malaman musulunci suka yi ijma'i akan haramcinsa. Domin duk abin da musulmi suka gani cewa kyakkyawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasan duk abin da musulmi suka ganshi kyakkyawa ne to wannan a wajen Allah ma kyakkyawa ne to insha Allah yadda zamu tashi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm Allah madaukakin sarki ya saka zakatun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗan uwan mu da suke cikin larura ko wani bawan Allah wanda an shiga gidansa an kwashe matarsa da ƴaƴansa a da ɗansa a cikin karamar hukumar Sanyawa muna roƙon Allah ya kwato su Allah ya kasance tare da su Allah ya kwato su daga hannun azzalimai Allah ya zamanto majibincinsu Allah ya binci al'amuransu marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka wannan tashe-tashen hankali da ake samu Allah kai mana maganin waɗannan mabarnata hakanan irin abin da yake faruwa a jihar Taraba da kuma a cikin jihar Katsina na wannan abubuwan tashin hankali da ƴan masu garkuwa da mutane da masu fashi da makami muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka karya lagon su Allah ka sallada bayan rundunoninka akan su Allah muna sa ka a gaban su muna neman tsarinka daga sharrin su rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka abinda aka wannan canjin mulki da za a samu muna roƙonka Allah ka sanya shi zamanto alkhairi ga wannan kasashen wanda suka samu nasara a cikin wannan zabe wanda za a rantsar da su muna roƙonka Allah ka sanya su zamanto rahama ga al'umma Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abinda zai kyautata wannan
kasa tamu da abin da zai kyautata mu bayinka Allah halin tsanani da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka sauka mana da rahama daga gare ka Allah ka sauka mana da rahama daga gare ka Allah ka yaye tsanani da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye halin yunwa da ake fama da shi bayin Allah waɗanda suke taimaka mu bayinka muna roƙonka Allah ka karba daga gare shi Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyin shi Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu Allah ka sanya albarka a cikin iyalansu Allah ka sanya albarka a cikin zuriyarsu Allah mu ma ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addininmu da ilminmu da dukiyoyinmu da iyalanmu da zuriyarmu Allah ka amintar da mu daga bala'i Allah ka sauka mana da rahama daga gare ka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka karbi wannan ibada ta mu Allah kai mana Allah muna roƙonka kai mana muwafaqa da dacewa da daren Lailatul Qadr Allah kai mana muwafaqa da dacewa da ibadar da kake yarda da mu a cikin ta Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yantawa a cikin dararen wannan wata mai albarka Allah ka yantar da mu daga uqubarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake rubuta musu aljannatul firdaus a cikin wannan wata mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin